This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Wasu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Juma'a 20 ga watan Nuwamba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskarmu, ga kanun labaran.
To, Ibrahim, an ceto mutane 80 daga cikin 170 da mayakan kishin Islama suke garkuwa da su a wani otel ɗin kawa da ke birnin babban birnin ƙasar Mali. Ministocin harkokin cikin gida na kasashen Turai suna ganawa a birnin Brussels da nufin ɗaukar matakan tsaron gaggawa bayan harin da aka kai a birnin Paris. Kana kasashen Koriya ta Arewa da kuma ta Kudu sun amince za su tattauna a yunkurin komawa teburin tattaunawa tsakanin gwamnatocin biyu.
To, kanun labaran kenan. Yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin samar da masana'antu a Afirka. To, ko me yasa aka maida hankali kan samar da ayyukan yi ga matasa?
Saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu.
Wasu 'yan bindiga sun shiga satar shanu da yin barazana ga makiyaya ga dangadan a Borno.
Sai sun ka banka mini. Abu Allah ya kiyaye dai, ba su sami ni, ina kan doki, sai ni buga doki da gudu ni kere.
Za kuma ku ji cewa jam'iyyar PDP na sukar gwamnatin jihar Taraba saboda koko jam'iyyar APC na sukar gwamnatin jihar Taraba saboda wato nada masu shawara wajen dare.
Ina ne zan sami kudin da zai biya su din, bayan ga mutanen da suka yi aiki shekara 35 suka gama ba iya biyan haƙƙin su ba.
Idan muka je jamhuriyar Kamaru kuwa, za a ji cewa 'yan majalisar tarayya sun fara muhawara kan kasafin kuɗi wanda ya shafi tsaro da cinikayya da sauransu. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Usman Kabara na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa. Za kuma ku ji su daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana inda lokaci. Amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An ceto mutane 80 da mayakan kishin Islama suka yi garkuwa da su a wani otel ɗin kawa da ke babban birnin ƙasar Mali yau Juma'a, bayan da mayakan suka kutsa otel ɗin Kabara suka kashe mutane 3 daga cikin 170 da suka yi garkuwa da su. Wata majiyar tsaro ta ce jami'an tsaron ƙasar Mali na musamman suna bi bene-bene a otel ɗin a Bamako da nufin ceto sauran mutanen da mayakan ke garkuwa da su. An kuma ba da rahoton cewa dakarun Amurka suna taimakawa a yunkurin ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Rahotanni na nuni da cewa mayakan sun saki waɗansu daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da su bayan sun karanta waɗansu surorin Kur'ani. Akalla mayaka 4 ne da farko suka kutsa hotel ɗin. Dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Mali sun yi wa hotel ɗin ƙaran ƙawanya, suka kuma toshe hanyoyin da suka nufi otel ɗin. Hukumomin ƙasar Mali kuma sun umarci jama'a su zauna inda suke, kada su riƙa shawagi har izuwa lokacin da za a shawo kan wannan lamari.
Ministocin harkokin cikin gida na ƙasashen Turai suna ganawa a birnin Brussels da nufin ƙara ɗaukar matakan tsaron gaggawa kan iyakokin ƙasashen biyo bayan hare-haren da aka kai a birnin Paris. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Faransa, Bernard Cazeneuve, ya ce babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turai da ta shaidawa ƙasar Faransa cewa madugun harin Abdulhamid Abaud ya shiga yankin. Cazeneuve ya ce ƙasashen Turai suna buƙatar su farga cikin gaggawa don daƙile barazanar ta'addanci. A halin da ake ciki kuma, ana ci gaba da farautar aƙalla ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda ya arce bayan harin da aka kai birnin Paris makon da ya gabata. Jami'an ƙasar Faransa sun ce ba su san inda Sale Abdussalam yake ba, sai dai ana ci gaba da farautarsa a cikin Faransa da kuma Belgium. Rahotanni kuma sun bayyana cewa an faɗaɗa bincike zuwa Netherlands. Abdussalam, wanda ake kyautata zaton yana da hannu cikin kitsa harin na birnin Paris, ya kasance mutumin da aka fi nema ruwa a jallo a ƙasashen Turai bayan da aka ba da sammacin kama shi.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Malaysia domin taron shugabannin shiyar da ake kyautata zaton zai mai da hankali kan harkokin tattalin arziki, ta'addanci da kuma rikicin iyakoki. Obama ya isa Kuala Lumpur ne yau Juma'a, ya shiga sahun shugabannin kasashen kungiyar ASEAN da ta kunshi kasashe 10 da kuma shugabannin waɗansu kasashen duniya da ke halartar taron da ake gudanarwa shekara-shekara. An tsawaita tsaro dai a duk faɗin ƙasar, rahotannin barazana da ake fuskanta bayan harin da aka kai a birnin Paris makon da ya gabata. Babban jami'in 'yan sanda na ƙasar Malaysia Khalid Abubakar ya bayyana yau Juma'a cewa ba a tabbatar da rahotannin da ke barazanar tsaron ba, sai dai jami'ai sun jaddada cewa an girke dubban jami'an sojoji da kuma aka sa su cikin shirin kuta kwana. Galibin mahalarta taron dai za su fito daga ƙasar Philippines ne, inda suka halarci wani taron shekara-shekara da aka yi a kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yankin Pacific da ake kira APEC.
Ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince za su tattauna mako mai zuwa a yunkurin komawa teburin shawara tsakanin gwamnatocin biyu. Kwamitin wanzar da zaman lafiya da sasantawa kan yankin Koriya na Pyongyang da ke kula da dangantaka tsakanin Koriyawan ne ya tsara wannan zaman. Ma'aikatar daidaita lamurra ta Seoul ta amsa gayyatar yau Juma'a, ta kuma bayyana cewa za a yi zaman ne ranar 26 ga wannan watan na Nuwamba a ƙauyen Pyongyang da ke kan iyaka. Za a yi wannan zaman ne da nufin share fagen tattaunawa tsakanin gwamnatocin da aka amince a kai a watan Agusta da nufin ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin bunƙasa masana'antu a Afirka, kuma taken wannan shekarar shine bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a Afirka don samar da ayyukan yi ga mata da matasa. Don haka na tuntuɓi wani matashin ɗan kasuwa a Najeriya mai suna Alhaji Jibrin Tafida, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar, sai ya ce:
So, da farko dai wannan rana tana da muhimmanci a gare mu, musamman mu masu masana'antu na Najeriya, saboda mu ne muke fuskantar ƙalubale da a yau wasu ƙasashe da suka ci gaba ba sa yi. Na farko, akwai abubuwa da musamman mu da muke aikin gona muna fama da matsaloli da dama da suka shafi sha'anin tsaro, wanda muna sa ran cewa irin wannan rana zai ba gwamnatin tarayya ko kuma wannan ita majalisar da dama da duba irin waɗannan masana'antu, musamman mu da muke Najeriya. Wannan rana mai muhimmanci da a gare mu.
To, Alhaji Jibrin, maudu'in wannan koko na ce taken wannan shekarar shine bunƙasa matsakaita da ƙananan masana'antu don samar da ayyukan yi ga matasa da mata. Kana ganin me isa aka zaɓi wannan maudu'in?
Na imani saboda kalubalen da duniya take fuskanta ne yanzu. Mutane sun ƙara yawa, kuma yawan abubuwan da ake sarrafawa, musamman abun abinci bai isa ma ya ciyar da rabin mutanen duniya ba. So, wannan ya kalubale ne ga mu kuma masu masana'antu, na ganin cewar a ƙara faɗaɗa su, kuma gwamnatoci su taimaka ta wajen ganin an faɗaɗa irin waɗannan ta hanyar kauda waɗansu matsaloli da kalubale da ake fuskanta don samar da shi wannan aiki da kuma abincin da za a ci, musamman a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Kana ganin a ƙasa irin Najeriya, kamar yadda kai bayani, idan aka samar da ayyukan yi ga mata da matasa, akwai wani abu takamaimai da za a ci ma?
Ai babu inda za a samu zaman lafiya kowace ƙasa da ke son ci gaba. Babu zamu za a samu zaman lafiya ko wani ci gaba da waɗannan biyun nan ba samu abin yi ba. Shi ne babban matsalar da ke gaya maka da Najeriya a yau muke fuskanta, muke fama da shi. Shi ne rashin aikin yi ga matasa da matan nan. In ka ba mace ɗaya aiki kamar tamkar ka ba al'umma ne. Matashi guda in ka ba shi ka shi ne ginshiƙin zaman lafiya na al'umma. Wanda idan har matashi kwana ɗaya nan aka ce maka bai da abin yi, so fitina ce ga wannan al'umma. So, wannan maudu'i na wannan shekara ya nuna cewar ba shakka ƙalubalen ta fito fili da ake buƙatar a ɗauki mataki a kansa.
To kwanaki kun zo nan Amurka kun yi taro na bunƙasa tattalin arziki a Afirka musamman Najeriya. Muna son mu ji akwai ci gaban da aka samu tun sannan zuwa yau.
A ba shakka mu dai da muka zo wannan taron musamman wakilai daga Najeriya bayan mun dawo mun zauna mun tattauna ainihin matsalolin da muke fuskanta waɗanda muka za mu iya magancewa mun dauki hanyar magancewa waɗanda muka ga akwai buƙatar a gaya ma gwamnati mun gaga haka mun babban kalubalen da muke fuskanta a yanzu shine bai wuce na tsaro ba da rashin kayan aiki ya ga yawancin injiniyoyi da ake yi da za ake samu su a wasu kasashe mu bamu da su nan wurin sannan rashin tsaro zaka tarar yau an waye gari cewar ka tashi ka tafi inda kake sarrafa wannan abu saboda rashin tsaro baki haya ko ka aje kayan ka ko kuma an gama kayan shi kanshi babu tsaron da za a iya kula da shi so waɗannan mu mun duduba waɗannan muga za mu iya yi mun yi waɗannan muga za mu ga mu gwamnati ko bayan mun da taron mu ga mun zo da ministan aikin gona wancan da ya tafi da baya da tare shi da mun tattauna da shi a kuma a lokacin ko shakka babu ya bamu kwarin zuwa
Alhaji Jibrin Tafida wani karamin dan kasuwa a Najeriya ke tsokaci kan wannan rana ta inganta masana'antu a Afirka za ku ji karshen tattaunawar a shirinmu na gaba to sai kuma kasar Kamaru inda yan majalisar dattawa da wakilai suka dukufa wajen tattaunawa kan kasafin kuɗi da tsaro da cinikayya da dai sauransu Awwal Garba gare ka
Yan majalisar dattawa na kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da zaman su wanda yanzu haka sun kwashe kimanin kwanaki 10 kenan suna muhawara tsakanin su musamman ma akan gyaran lamarin kasafin kudaden da rayuwa al'umman kasar ayyuka na shekara na 2016 da ma yanda kasar za ta samu kudaden shiga shugaban majalisar dattawa na kasar na Jamhuriyar Kamaru Nya Masen Jifindi yace zaman nasu na wannan makon dai domin ganin irin gyaran fiska ne da rayuwa sha'anin cinikayya ne na tsarin kasar na Jamhuriyar Kamaru da ma kasashen ketare kamar yanda ƴan kasuwar suke cin gashin su babu babbaka taron ya hada da ministan ciniki da wakili na musamman daga fadan shugaban kasar na Jamhuriyar Kamaru tsohon prime minister kuma a yanzu haka dan majalisar dattaban na kasa Peter Fani Masange yace wajen ganin irin kudade da za a zuba a kowane bangare walau sha'anin tsaro ko kuma wani aiki daban su ma sun dokoki na kasar na Jamhuriyar Kamaru ba a basu a bare ba wajen ci gaba da zaman nasu kan yaran fuska na kasuwanci musamman ma kan doka na 1990 domin yanda ƴan kasuwancin gidan na Jamhuriyar Kamaru da ma na kasashen ketare suke gudanar da kasuwancin su ƴan majalisar kasar na Jamhuriyar Kamaru sun dace kan yanda za a sama wa al'umman kasan sauki musamman ma wajen kayan masarufi ko da yake ƴan majalisar ba su fayyace ainihin gaskiyan kudin da suka zuba a wannan bangare ba Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Muhammad daga Kamaru kuma sai jihar Taraba inda aka shiga cece kuce tsakanin jam'iyyar APC da PDP kan nadin masu bada shawara sama da 100 daga jihar Taraba Sanusi Adamu gareka
Jam'iyyar Adawa ta APC na jihar Taraba ta cece kinadin masu bada shawara na musamman 105 da gwamnati mai mulki na PDP karkashin gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya nada da cewar yana kokawa da rashin kuɗi domin aiwatar da ayyukan kyautata rayuwar jama'a Alhaji Hassan Ardo Jika shine shugaban jam'iyyar Adawa ta APC na jihar Taraba
da banga dalilin da mutum da bai iya biyan albashin wasu wanda aka dauke shekara da shekaru suna aiki bai iya biyan albashin wasu ko kuma ya yanke musu albashin su sannan kuma yana faman nade nade mutane babu wani taimako da wa'annan da yake nadawa a yanzu babu wani taimako ko da bayan zarra da zai kara musu saboda haka in ya so ya ce duk dan Taraba ya ba su komishinoni duk wani dan Taraba da namiji da namace babba da karami ya ba su komishina da adviser da permanent secretary da wani ne duka ya nada su mu ga ina ne zan samu kudin da zai biya su din bayan ga mutanen da suka yi aiki shekara 35 suka gama ba iya biyan haƙin su ba
da yake kare kansa kan sukar da jam'iyyar APC ke yi wani da mashawartansa gwamnan jihar Taraba architect Darius Ishaku wanda ya amince jihar sa na fama da karancin kuɗi amma yace daukan wannan matakin wata hanya ce na sakawa waɗanda suka bautawa jam'iyyar lokacin yakin neman zabe
in jama'a sun yi kuka haka gasken su ne wato ko ni karan kaina ban so doki jama'a masu taimako na aikin gwamnati kai wannan yawan ba dama ni na yi ne zan dauki commissioner daya ne local government din mu kuma 16 amma ka san fannin siyasa in ka fara kai wanda suke sun yi aiki ma jami'a din muka yi har mun kai 20 ministry din su ma 24 ministries da muka samu a kasa amma ka taimake mutum daya kaman ka taimake mutane goma to nayi tunanin wannan na duba duk da karancin kudin mu dole me amfanin gwamnati taimaka ma jama'a kyautata ma jama'a saboda haka wannan ma ana kyautata ma jama'a ne in na samu mutane goma na taimaka musu kaga na taimaka ma mutane 100 kenan
Malam Gambo Yakubu Jibrin mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum malami ne a sashin kimiyyar siyasa na jami'ar jihar Taraba ya dora matakin da gwamnati ya dauka na nadin mashawartansa kan minzani
alal hakika a siyasance yayi abun da ya dace saboda ya nemi ƴan siyasa ne wanda suka taimaka masa a lokacin da yake gugurma neman kuriya kuma da aka samu gwamnati shine ya saka musu da wannan mukamin din in ka duba kuma sun yi yawa babu ministry da zasu zanna dama ana tunani idan an hada su da wasu ministry su duba inda zasu koma duk wanda aka bashi ya zama mai ba gwamnati shawara ana tunani za a bada shawara na gari na biyu sa in ka duba shi ta fannin tattalin arziki ana kuka babu salari a jiha idan za a biya su kudin nawa ne ina kudin da kuma za a biya su da shi
Salusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo Nigeria
A gaida Sanusi to bari mu tsallaka jihar Borno inda wasu da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka sace shanu wajen 1500 ranar Laraba Haruna Garika
Gama dai abin da ɗaya da cikin shugabannin makiyayan Alhaji Ibrahim Ahmed tsohon magatakardan wannan kungiya na miyati Allah da abin da ke cewa game da waɗannan mahara
ranar Laraba waɗansu mutane sun zo da bindigogi sun kwashe dabbobin Fulani mu ko da ke alhamdulillah dai ba wanda aka kashe sun kori dabba a takaice shanu wajen 1450 tunkiya 635 daga Ladin Buda suka tafi da su
Ladin Buda
yana jiran local government amma inda mu ke ji yanzu a kai su din an kai su wani wuri da ake kira Leje ramar hukuma mafa
kun sanar ma su hukumomin tsaro game da abin da ya faru
kurai da gaske da abin ya faru mun zo mun samu hukumar ƴan sanda musamman anan Borno State Command mun ga wani complaint din mu suka ce to mu yi hakuri za su duba abin
wadannan makiyaya kuma sai mun bayani game da yadda aka kore shanun nasu yanda aka yi yunkurin hallaka wasu daga cikin su
sun kwashe min shanu da rana karfe 4 da lasar mutum 6 suna dauke da binnigogi
da me suka zo lokacin
a gaba suka zo
me suka ce da kai lokacin da suka
tafi yaro na ne suka tafi da shi
sun tafi da yaron ka
ya ja shanu suka kai shi wani gari ana ce mai Leje suka bude makaranta suka sasu shine ya gudu da daddare ya fito ya zawo ya ga mini
shanun ka guda nawa aka kwace hannun dan naka
500 yara na biyu suna kiwon su dama garke biyu ne suka hada wuri daya suka kora amma sun bar mi yayan shanu guda 50 wanda ba su da iyaye yanzu suna kuka
sanuko yawa nace kana daga cikin da aka kwashe maka shanun ka ko na'am shanun ka nawa aka karba
ni ma shanun na son samu 400
yawa a ina ne aka karbe wannan shanun
a bayan Ladin Buda inda aka kwashe wannan duk gurin mu gudu guri daya ne muke tare
ina yaron yake yana nan tare da kai
ina nan dattijo ne ma shi yana nan
lele kai ne aka kwace wannan shanun a hannun ka ko
ni ne ni da aka kwace ina ba ruwan doki sai ji ana halbi dan ji ana halbi sai ni sai shanu duk sun ka koma mutane to sai ni tahi inda an ka kora ko da ni zo sai an ka tarda na kora sai ni bisu a doki ni bisu ni samu shanu suna kore da shanu ni zo ni ta kiran shanu koma su ce ko sun ka halbe mun so uku
kana kiran shanu naka lokacin su
dawo sai gudu ba su koma
akan dawo
sai sun dawo ne sai ya kira sai su tafi sun ka halbe mun so uku
ba su same
ni ni tai ko ni haka ni kira su kuma sun ka gudu kuma sun ka kira sun ka koma sai sun ka banka mini abu Allah ya kiyaye dai ba su same ina kan doki sai ni buga doki da gudu ni kere sai ba su saba ni ba
wasu makiyaya kenan da wasu ƴan bandiga suka yi yunkurin hallaka su suka kuma kore shanun su zuwa wasu wuraren na daban ke bayani game da wannan barazana dake addaba Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida dan mutan biyu yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba
Allahu ya rahamanu ya jidral wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa a makon da ya gabata in ba a manta ba Hassan Maina kaina yana tattaunawa ne da Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale na bangaren Sunni da kuma Malam Buhari Bello Jega na bangaren Shi'a inda suke tattaunawa game da yadda za a zauna da juna cikin zaman lumana koda kuwa aqida bata zama daya ba
Malam Bukhari Bello Jega, waɗannan abubuwa ne kake jin suke haddasa cece kuce tsakanin al'ummar musulmi, ko menene za a yi?
Al'ummar musulmi ya kamata su gane cewa mu dukkanmu dai jam'i gaba ɗaya musulmai ne, sannan kuma musuluncin nan da muke yi ba wani ne ya kira mu ba face shi ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So kuma in ma akwai babbantuwa na tunani da fahimta tsakaninmu, to lalle ai akwai hanyoyi da aka bayar na komawa a tattauna. Ba maganan kafirta mutum bane, ba maganan kiran wani dan wuta bane, ko kuma a kira kisan wani, a magana ne wanda za a zo a hadu a tauna. Abin nan da kuke cewa kuke da me hujjojinku, kaga in mutum bai iya baka hujja daga abubuwa da ya zama ma'asum, abubuwa kaman Qur'ani da hadisi ba, to kaga kai ba naka bane ka yanke mishi hukunci. Ka riga ka gane bai san abin da yake ba, sai ka kyale shi da tunanin shi, sai kuma a dauki matakan da ya kamata. Kace kace da ake samu shine ba mu girmama junanmu, saboda shi girmama mutum da kuma ba mutum uzuri, to yana cikin abubuwa muhimmin wanda yake daraja yangantaka da soyayya. To abun mamaki sai ya zama a ce yo lahiyar mu ta yau ta Najeriya ko a duniya ma gaba daya, sai kaga musulmi ne yake dokan bindiga yana kashe musulmi dan uwan shi, wanda abin takeici ne kuma a abin. Saboda kaman mu yanzu in ka duba, kaman duk lokacin da aka ce maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagayo, to lalle zaka ga Maulana Sharifuddin Sheikh Ibrahim Azzazzaki yana kiran taron makon hadin kai na hadin kan musulmi, wanda za a zo a zauna a tattauna akan waye wannan manzon, meye wannan manzon, wani sako ya zo da shi, wani irin rayuwa yayi, sannan kuma wani irin darussa zamu iya samu daga wannan rayuwa. Kaga wannan wani hanya ce ta kokarin kulle wannan kofa ma shedan da zai zawo kawo rarraba kan mutane. To ko wani aqida kake da, ko wani irin tunani kake da, to ka zo wannan mahanga, ka zo wannan majalisin, kai ka fefeci abin da kai ka fahimta akan manzo da kuma darussa da za a samu. Kaga daga nan musulmai sun samu wani hanya wanda za a kama tattaunawa akan matsaloli da ya shafi wannan addini, wanda in ba an samu wannan abun ba, to za a yi tararrabuwa ne ana ta abubuwa a wawware.
Malam Abubakar Abdulsalam Gwale, kage kaji da irin bayanan da shi Malam Bukhari Bello Jige bisa mahanga ta Shi'a a Ahlus Sunna, me za kara akai?
To abin da zan kara akai shine, wato mu a sunna, wato kowace rana rana ce ta tuna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar ruku da Alqur'ani da kuma hadisansa, wanda Alqur'ani ka duba kaga hatta akan abin da shafi yaki, ana tsaka da yaki ma tayi wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. In kuka ga abokan karawa ku sun karkata zuwa ga a zauna a tattauna a zaman lafiya, to a karkata. Haka hadisi Annabi sama wanda kullun ake karantar da su, ake sharhin su, ka duba kowane bangare na rayuwa, abin da ya shafi zaman lafiya, abin da ya shafi harkar kasuwanci, an saka tsari, abin da ake kira constitution na business law, tsari na kasuwanci, da kuma yadda za a tafi da kasuwancin, da yadda in an yi husuma yadda za a raba husumar. Makama yadda na faɗa a ciki ne zamu fahimci cewa abin da ya shafi asabiya da ta'assub, da kuma abin da ya shafi katsokan wani ma. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum. To shi sa muke kira zuwa ga dukufa akan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar magabata, tun daga lokacin sahabbai har zuwa lokacin manya-manyan malamai, wanda kuma wannan ya zama a bisa siga ta dawami kullun a kowane lokaci, a kuma kowane irin hali. Wannan shi zai dawo da mu hayyacin mu, kuma ya raba rikicin da ke tsakanin mu, kuma ya sa mu dinga sanin kimar kanmu da kimar kuma junan mu, bayan mun ga kimar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da yake da alaka da su.
To Malam Bukhari Bello Jega, a minti daya me kalmar kashi da zaka yawa al'umma ƴan uwa musulmi?
Eh to abun da magana shine abun da shi dan uwana ya faɗa, na cewa shi musulmi ya gane shi musulmi ne na farko, sannan kuma kowaye ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to lalle dan uwan ka ne, abokin ka ne, koda kuwa fahimtan ku ya bambanta. Sannan kuma maganan cewa musulmi ya kalli dan uwan shi musulmi ya kafirta, to lalle wannan abu ne mai muni, wani abu ne mai kazanta, wanda kuma ya kamata al'umma su yi la'akari da shi. Duk wanda ka gani, na sake faɗa, duk wanda ka gani yake kiran dan uwan shi musulmi, yake kiran dan uwan shi musulmi kafiri, yake kiran dan uwan shi musulmi dan wuta, to shine matsala, kuma makinin addinin musulunci ne, saboda manzon Allah ya yi rayuwa da mutane waɗanda ba musulmai ba, kuma ya zauna da su lafiya a Madina, ya zauna da su a Makka lafiya, kuma har fagen yaki ma akwai mutanen da suka ga kaifin wuka suka ce la ilaha illallah, kuma aka kyale su. Balle kuma kai dan uwanka musulmi wanda kuna sallah tare masallacin ku ɗaya, kuma
malam Abubakar Abdulsalam, cikin minti ɗaya kai ma me kalmar ka ta ƙarshe?
Ni ma kalma ta ƙarshe shine, me haƙuri mu kai zuciya nesa kamar yadda dan uwa mallam ya faɗa akan lalle mu tsaya mu takaita akan abin da sai abin da addini yace mana mu yi zami domin idan muka yi haka to za mu tsaya mu ɗabi'antu da ɗabi'a ta addini shi kuma addini ba zai taba zaluntar kowa ba abin da Allah da manzansa suka ce to shine alƙiblan mu Allah subhanahu wataala ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah in kun samu cece ku ce akan ku wani abu to ku komar da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan jagorori ko mu dinga yi musu biyayya ya alladheena amanu atii'u Allah wa rasulahu ulil amri wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum
to yanzu kuma sai mu je ga Abdullahi M Buba limamin masallacin AUA Abuja mu ji ci gaban nasihar sa game da tsarki
akwai ruwa kuma wanda yake ya cudanya da ko yanayin laka na waje ko kuma yanayin dandanon sa ya canza ko kanshin sa ya canza amma kuma ba zai iya cutar da kai ba to wannan kashe-kashen ruwa ya kasu kamar haka yadda malamai suka yi bayani a littattafan fiqhu
a madadin malaman Sheikh Abubakar Abdulsalam Gwale da malam Buhari Bello Jega da shi kanshi Abdullahi M Buba sai wakilan mu Nasiru Adam Al-Hikaya da Hassan Maina Kaina sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Lethes Gresham Usman Kabar ne Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da bata da nono Allah shi ka fi dadiyanta tunda
mun ga shi ka yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takeice
Koyewar ayyukan masu sauraron namu sun ta'allaka ne kan batun da gwamnatin Najeriya suka yi na cewa ba za su iya biyan 18,000 a matsayin albashi mafi karanci ba. Za kuma mu fara ne da sakon Baffa Haruna Bajuga, malami a makarantar Jalingo Primary School a Shaka. Wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ga yawa gwamnatin Najeriya cewa a lokacin da suke yakin neman zabe, ba su ga mana cewa ba za su iya biyan karancin albashi na 18,000 ba. Dan haka duk wanda ba zai iya ba ya aje aikin sa. Idan ana so a kawar da talauci a Najeriya, inji mai nasara Nasarawa Funtuwa, dole ne a samar wa matasa guraben ayyukan yi. Don ko a fili take rashin ayyuka ga matasa ya taimaka wajen jifa al'umma cikin halin kakanikayi. Shi kuwa Isa mai kati gashuwa cewa yi, assalamu alaikum biya Hausa. Ku bani dama na maiwa da gwamnatin Najeriya 36 martani dangane da furucin su da suka yi na cewa ba za su iya biyan karamin albashi na 18,000 ba. Kamata idan da gaske kuke yi ku ragewa kanku albashi da kwamishinoninku da manyan masu rike da makaman siyasa albashi amma ba kokarin ragewa dan karamin ma'aikaci albashi ba Allah ya kyauta shi ma Ukasha Abdulsalam Koko a jihar Kebbi
ta mana aikin gafara saboda dan tangarda yanzu dai ga Grista zo da labarin duniya a takeice
aka yake an ceto mutane 80 da mayakan kishin Islama suka yi garkuwa da su a wani hotel din kawa dake babban birnin kasar Mali yau Juma'a bayan da mayakan suka kutsa hotel din suka kashe mutane 3 daga cikin 170 da suka yi garkuwa da su wata majiyar tsaro ta ce jami'an tsaron kasar Mali na musamman suna bi bene-bene a hotel din a Bamako da nufin ceto sauran mutanen da mayakan ke garkuwa da su Prime Minister Israel ya bayyana cewa an yi wa jami'an leken asirin nan wato jami'in leken asirin nan Jonathan Poland sakin jeka gyara halin ka yau bayan ya shafe shekaru 30 a gidan yaron Amurka an yankewa Poland wani tsohon farin kaya dake aiki karkashin rundunar mayakan ruwan Amurka hukuncin daurin rai da rai a gidan yari a shekara ta 1987 bayan da ya amsa laifin sayarwa Israel bayanan sirrin ma'aikatan tsaro Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce bayan shekaru 30 a ƙarshe dai Jonathan ya koma cikin danginsa waɗanda suka yi ta ƙoƙarin ganin an sake shi.
To jama'a da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta yi gabatarwa da Julie Lethes Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniya Movasco ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.